Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfila Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi 22 ga watan Janairun sabo shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa akwai babbar alamar cewa Rasha ta lura za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin Ukraine da ake ciki a halin yanzu. Hukumar binciken tsaron Amurka ta FBI ta gudanar da bincike a gidan shugaban kasa Joe Biden na Wilmington a Delaware, inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri. Dakarun sojin Eritrea da damar gaske sun fice daga garin Shire da ke yankin Tigray na kasar Habasha, da suka yi yaƙi domin ƙarfafawa dakarun gwamnati a lokacin wani yaƙin basasa na tsawon shekaru biyu.
Kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya reshin jihar Borno ta gabatar da wasu da ake zargin sun aikata laifuka ciki har da waɗanda suka.
To sun zo sa ƙoƙarin bakule ma wani bawan cire wa bawan Allah kai da ya ƙoƙari ya hubasa ya fi ƙarfinsu amma sun cire mishi hannu.
To Allah ya kyauta. Haka kuma a daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara tirnik a Najeriya, za mu leƙa jihar Lagos domin jin shirye-shiryen zaɓe da ma ra'ayoyin 'yan jihar.
Ra'ayina akan siyasa da taimake kan ciki yanzu gaskiya shine inda mutum yana da voters card wanda zai yi zaɓe a Lagos na Bahaushe, shawara ta shine mutum ya duba da kyau, ya duba ya ga abin da ya kamata.
Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da Shamsiyya Hamza Ibrahim za ta kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ki aika mana ta email. Amma fa duk sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa akwai babbar alamar Rasha ta lura da cewa za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin Ukraine da ake ciki a halin yanzu. A cikin rahoton ta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi, ma'aikatar ta ce da alama Rasha za ta fuskanci kalubale wajen samar da ma'aikata da kayan aiki ga shirin ta na fadadawa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da sanarwa a makon jiya cewa ta yi kudirin kara yawan dakarun sojinta zuwa mutane miliyan 1.5. Haka kuma Rashar ta sanar da shirinta na sake kafa gundumomin soji na Moscow da Leningrad. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce wannan yunkurin na nufin wani bangare na dawo da rundunar tarayyar Soviet a yammacin Rasha. Rasha tana kuma da wani shiri na kafa wata sabuwar rundunar soji a Karelia kusa da kan iyakar Finnish. Hukumar binciken tsaron Amurka ta FBI ta gudanar da bincike a gidan shugaban kasar Joe Biden na Wilmington a Delaware a ranar Juma'a, inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri ne, da kuma ɗauki wasu daga cikin rubuce-rubucensa kamar yadda lauyan shugaban kasar ya faɗa a jiya Asabar. Lauyan na shugaban kasar Bob Bauer ya ce an kwashe kusan tsawon sa'o'i 13 ana binciken ɗaukacin gidan baki ɗaya. Takardun da ke ɗauke da alamar bayanan sirri na gwamnati suna nuna lokacin da Biden yake a majalisar dattawa da kuma mataimakin shugaban ƙasa, yayin da rubuce-rubucensa kuma na lokaci ne da yake a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. An gudanar da binciken ne bayan fiye da mako shida da lauyoyin Biden suka sami wasu takardun bayanan sirri na gwamnati a cikin ɗakin karatu na gidan shugaban ƙasar na lokacin da yake matsayin mataimakin shugaban ƙasa, da kuma kusan watanni 3 bayan da lauyoyi suka gano wasu takardun bayanai a ofishinsa na da dake cibiyar Penn Biden a Washington. Shugaban ƙasar da uwar gidansa Jill Biden ba sa cikin gidan sa'ad da aka gudanar da binciken. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya nada tsohon babban lauyan jihar Maryland Robert Hur a matsayin lauyan musamman da zai binciki yiwuwar aikata laifi dangane da takardun bayanan na Biden. Yiwuwar sake raguwar yawan yaduwar annobar COVID-19 a China a cikin watanni 2 ko 3 masu zuwa na da yar wahala, domin kuwa kashi 80 cikin 100 na jama'ar kasar ta China sun kamu da cutar, a cewar wani babban masani kimiyya na gwamnati a jiya Asabar. Dimmin yawan zirga-zirgar jama'a a lokacin hutun sabuwar shekara na iya ƙara yada annobar da yawaita kamuwa da ita a wasu yankuna. To amma kuma da alama kashi na biyu na annobar baya kusa da kai ƙarshe, inji Wu Zunyu, babban jami'in kula da cutuka masu yaduwa a cibiyar yaki da cutuka ta China. Daruruwan miliyoyin 'yan kasar China suna tafiye-tafiye zuwa ko ina a fadin kasar domin hutu da sada zumunci. Wanda aka dakatar kwanan na gargashin dokokin kulle na yaki da annobar ta COVID-19, lamarin da ke kara haifar da fargabar samun barkewar sababbin annoba a yankunan karkara da ke da karancin kayayyakin aikin tunkarar babbar annoba. Wani jami'in hukumar lafiya ta kasar ya faɗa a ranar Alhamis cewa China ta zarta makurar waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a asibitoci da kuma waɗanda ke cikin mummunan hali.
To nan ba da jima ba Murtala zai kama da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gabatar wa manema labarai wasu da aka kama ake zarginsu da aikata manyan laifuka, ciki har da fyaɗe da yankan sassan jikin ɗan adam. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane guda 36 ga manema labarai da kuma suka aikata laifuka daban, ciki har da laifin fyaɗe da satan kayayyakin wutar lantarki da kuma yunkurin kisan kai. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdu Umar ne shaida manema labarai hakan a lokacin da ya gabatar da waɗannan mutane da ake zarga da waɗannan laifuka. Ya ce an kama waɗannan mutane ne a wurare daban-daban da ke faɗin jihar Borno wanda kuma suka aikata waɗannan laifuka daban-daban, wanda ya ƙara da bayani yana mai cewa
wannan shekaran mun samu cases guda 18, wanda daga ciki akwai na kisan kai, akwai na fade, akwai kuma na kisan gilla da na ta'addanci, akwai kuma na sata, musamman ma akwai case na sata wanda su wato suna ganin kamar yan fasakorin gwamnati ne. Gwamnatin jihar Borno ta mai girma Baba Gana Umar Zulu tana bakin kokarinta, domin in aka auda za ka cewa shekara ɗaya da kusan rabi Maiduguri ba ta samun wutar lantarki, kuma sai ga shi yanzu mun sami wasu marasa kishin ƙasa ko an haɗa baki da su ne su karya garin gwamnati, ko kuma 'yan ɓata gari ne kawai sun tafi daga tsakanin Benin zuwa Maiduguri suna hukunce gold na wayan da aka ɗaure wutar lantarkin domin iska ta kaɗo wayan. Akwai wasu 'yan ƙungiya wanda ake kira 'yan karangiya guru, su suna cikin garin Maiduguri nan ne, kuma sun 'yan ta'adda ne, suna da muna da yakinin cewa su ne suke mana kisan gillan da ake a cikin gari na cire sashi-sashi da jikin mutane ko na jikin mutum, tunda mun gani kwanakin ba an yi a wurin gidansu, kuma an yi a nan cikin jiyare a wurare guda wanda aka kwakule ido da sauransu. To sun zo suna kokarin kwakule ma wani bawan, cire wa bawan Allah kai, ya yi kokari ya hubasa ya fi ƙarfinsu, amma sun cire mu shahararru.
An kuma ba mu damar tambayin waɗannan mutane da ake zargansu da idin waɗannan laifuka wanda suka bayyana cewa.
Kuma ku bane ba gurubu ɗinku ba ne, garangiya gurubu?
Namu ne.
Ku ne ko yanke ma wani hannu da kuke ƙoƙarin yanke masa kai?
Ba yanke muji kai ba ne, hannu ne mu.
To garin me ko yanke masa hannu, don me sa ku yanke masa hannu?
Waɗanda ta haɗa mu
yanzu. Me kai aka kawo nan?
Me haɗa mu da yarinya.
Me haɗa ku?
Na ji aiki ne a gidansu ne cikin na ganta.
Ka haura mata kuma?
Shi ne muka fara da wasa ne tukun ba wai ƙarfin ne mata ba.
Shekaran ta yarinya?
Shekaran ta 13.
Kuma kai kaman ka kai shekara nawa?
Shekara na 50.
Kana aiki a gidansu ne?
Na je sana'a.
Me kai aka kawo kana?
Akwai wata yarinya na ka kawo.
Kai shekaran ka nawa?
Shekara na 19.
To wata yarinya shekaran ta nawa?
Shekaran ta wallahi ne basan shekara ta amma ta kai 8.
To ya ake ka hauka mata?
Mama ta ta bar mu ita ta je anguwa, ta je anguwa mama ta dun warda kina ne, ta bar mu ita ta je anguwa, sai muka je gidan wani mutum a gidan ranar juma'a da nauyi ranar juma'a, sai muka je gidan mutum, sai muka je gidan mutum, sai mutum ya zo ya same mu.
To ganin cewa kamar sau ɗaya kake amfani da yarinya ko kuma ya sha lokaci ya ɗauki lokaci?
Sau ɗaya ne.
Sau ɗaya wannan lokacin da aka kama ku?
Wasu mutane kenan cikin mutane 36 aka kame a jihar Borno zargin aikata laifuka daban-daban da aka kuma gurfanar da su ga manema labarai a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Dakarun sojin Eritrea da damar gaske sun fice daga garin Shire da ke yankin Tigray na kasar Habasha, inda suka yi yaki domin karfafawa dakarun gwamnati a lokacin wani yakin basasa na tsawon shekaru biyu. Kamar yadda wani mazauni yankin da wasu ma'aikatan jin kai biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar, ana kallon cewa ci gaba da zaman dakarun na Eritrea a Tigray bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Habasha da dakarun a ware na Tigray da ta buƙaci janye sojoji 'yan ƙasar waje, wani babban tarnaƙi ne ga samun dawwammamin zaman lafiya. An yi amanar cewa yakin na Tigray ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, ya kuma tilastawa wasu miliyoyi arcewa daga gidajensu. Ba a kai ga tantance ko ficewar dakarun daga Shire, ɗaya daga cikin manyan garuruwan Tigray, na zaman wani sashe na janyewar Eritrea daga yankin, ko kuma sake tsugunar da sojojin ne kawai. Wasu shaidu da wani jami'in ƙasar Habasha sun ba da rahoto a watan da ya gabata cewa sojojin Eritrea za su fice daga Shire da wasu manyan garuruwa biyu, to amma kuma da dama sun ci gaba da zama wuraren. Ministan watsa labarai na Eritrea Yemane Gebremeskel ya ki amsa buƙatar yin sharhi kan lamarin. Gwamnatin ƙasar India ta ce ta toshe wasu hotunan bidiyo da sakonnin Twitter da aka alakanta da wani rahoton BBC dangane da rawar da Prime Minister Narendra Modi ya taka a munanan rikice-rikicen ƙabilanci na shekara ta 2002, tana mai bayyana su a zaman farfaganda da tarkace na nuna ƙin jinin India. Rahoton na kafar yaɗa labaran ta Birtaniya ya yi zargin cewa Modi mai aƙidar Hindu, wanda yake a matsayin premier jihar Gujarat a lokacin, ya umarci 'yan sanda da su kauda kai kan tashin hankali a yankin, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 1,000, mafi akasarinsu musulmai 'yan tsiraru. Wani mashawarcin gwamnati Kanchan Gupta ya wallafa sako a Twitter a jiya Asabar cewa gwamnatin India ta yi amfani da ƙarfin dokar gaggawa a ƙarƙashin fasahar sadarwa ta zamani domin toshe rahoton da kuma dukkan ɓangarorinsa da aka yada a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Gupta ya ce an kuma baiwa kamfanin Twitter umarnin toshe sakonni sama da 50 masu alaka da hoton bidiyo na YouTube. Kamfanin na YouTube da Twitter duk sun yi biyayya ga umarnin da aka basu.
Labaran duniya kenan, aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To daga batun tsaro a jihar Borno, sai shirye-shiryen babban zaben Najeriya da ke tafi a jihar Lagos, wanda wakilin Babangida Jibrin ya yi mana bitar jihar game da babban zaben da ke tafi. Babangida, gare ka.
Jihar Lagos da ake kirari da cunkos dakin tsumma an kafa ta ne tun a karni na 15, kuma masanta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta 1472 ne. Turawan Portugal su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka, kuma suka saka mata suna Lagos a yaren Portugal, wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku. Kuma sunan jihar na asali shine Eko, wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar Oyo kafin ta koma karkashin masarautar Benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi. Lagos ta kasance birnin Najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991, lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci General Ibrahim Barmasi Babangida ya tada birnin Najeriya daga Lagos zuwa Abuja. Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya da ma Afirka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun 'yancin kai, in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar APC tare da jagoran siyasar yankin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban Bargu. Bayan suna da jihar Lagos ta yi a kasuwanci har ila yau, ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya da mutane kusan miliyan 20, haka kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan 8, abinda ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara a jihar a lokacin zaɓe kenan. To kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu, ga dai abinda wasu mazauna jihar ke cewa.
Sunana Alhaji Garba Abdullahi, wanda ya hausa wa jihar Lagos saba yaba. Ko dai idan Allah ya sa gwamnatin Lagos ta ci, Allah ya ba shi. Farko dai abin da muke so su zama lafiya, domin sai da zama lafiya kuni ke gudana. Dannan muna son ya taimaka mana a bar yaranmu su dawo su ci gaba da harkokinsu. Idan wata doka ce ya kamata ita gwamnati ta sa doka bisa ga masu hawan babura idan akwai abin da ake so ta hanyar da za a samu rigino a kansu to sai a yi domin mun gaskiya kashe aikin okada nan a Lagos ga matasan mu ta gurgun ta mu arewa ko wata jiha ta arewa a matsayin mu na shi gabani na al'umma gaskiya ba mu ji dadi ba
kawai yanzu dai jihar Lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da Latif Jakande wani tsohon dan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar UPN wato dai na marigayi Chief Obafemi Awolo daga baya an yi Michael Otedola na jam'iyyar NRC sai kuma Bola Ahmed Tinubu daga shekarar 1999 zuwa 2007 sai Babatunde Fashola daga 2007 zuwa 2015 sai kuma Akunmi Ambode daga shekarar ta 2015 zuwa 2019 sai kuma Babatunde Sanwo-Olu na jam'iyyar APC shima daga shekarar ta 2019 zuwa 2023 kuma yake neman tazarce a wannan zabe a karo na biyu a inda Abdulaziz Adenira ke takara a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Lagos dama dai jam'iyyar PDP da APC su ne manyan jam'iyyu a jihar to kuma ne fatan al'umma jihar ta Lagos daga wayannan yan siyasa idan suka kafa gwamnati
yau ba sunana Muhammad Nasir daga birnin Lagos Nigeria ni ra'ayina akan siyasa da tai muke kan ciki yanzu gaskiya shine inda mutum yana da voters card wanda zai yi zabe a Lagos na Bahaushe shawara ta shine mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake mutanen da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani amma ni kawai kira na ga ƴan uwana Hausawa mazauna Lagos shine kawai ayi kokari inda zakai zabe to kai zabe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba saboda ai kowa ya wuce a wani lokaci a tsaya a ce wai sai an baka shawara ko jiki magayi kowa ya ji abin da yake
kawai yanzu dai jihar Lagos ita ce kan gaba da masu zabe kusan miliyan 8 wato miliyan 7 da rabi bisa gidaddaga da hukumar zabe ta fitar to menene fatan al'umma ko kuma jama'a game da wannan zabe
sunana Aminu Tahiru Mani wanda nake da zama a unguwar Sabo Yaba da ke Mainland Local Government ni to mu bukatar da muke da ita shine cewa muna kira ga gwamnatin Lagos da ta diba ta san duk lokacin zabe ya zo muna faɗi tashi tare mu tabbatar da cewa an kafa gwamnati bayan an kafa gwamnati mu muna zama kaman saniyar wari ba a neman mu ga komai kuma ko kuka muka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba mu
yan magana dai yana cewa ba san maceto ba sai miya ta kare a inda hankula yanzu ya karkata zuwa ƙarshen watan Fabrairu mai zuwa domin kudanar da zaben ƙasa baban ya cifirin murai Amurka daga Lagos a Nigeria
to a gaida baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka a birnin Washington DC yanzu nan agogonmu na cewa karfe 10:18 na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sanmu da azukin saki kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar ya shirin Madalla to wani batu da ya dau hankali a mako mai karewa musamman ga masu amfani da yanar gizo a jamhuriyar Niger shine matakin da kamfanonin layukan waya suka dauka na karin kudin datar internet a kasar da kaso sama da 50 cikin 100 wannan lamari da ya haifar da tashin hankali a wajen jama'a musamman ga masu amfani da yanar gizo wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum kuma tuni sabon farashin datar ta internet ta soma aiki matakin da ya jefa dimbin mutane cikin halin zallumi sai dai tuni kungiyoyin farin hula suka yi barazanar kira da a kaucewa sayan data hakan yasa kamfanin layukan yin shawara bayan zama a taburin sasantawa da suka yi da kungiyoyin wakilin muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger Masar Sani ya jiyo mashirin matasa ra'ayoyin al'umma game da wannan batu duk da cewa kamfanonin layukan wayar sun maida farashin sayan data hankalin akan yanda yake a da tare da ƙari kan cewa za su yi nazari kan sabon farashin da za a fitar a nan gaba.
Sunana Adamu Rabi Odi, dan kasuwa ne mai gabatarwa ta hanyar yanar gizo-gizo a nan Maradi, unguwar Zaria. Gaskiya Mansur, lokacin da kamfanonin sadarwar nan suka rage bangaren data din nan, gaskiya sun sa mutane kalubale sosai, balantana mu 'yan kasuwa masu gabatarwa sukan yanar gizo-gizo. Gaskiya ba mu ji daɗi ba sosai, sun samu wani hali wanda gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dukkan sauran al'umma. Amma daga baya da suka sasanta al'amuran nan suka gyara, wallahi mun ji daɗi sosai. Kuma gaskiya muna shawartar shugabanni, ya kamata a ce su tsananta masu su daidaita datan nan ta zama daidai, ka a ce wani lokaci za ka sa kuɗinka bata amfane ka ba yadda ya kamata. Gaskiya Allah Ubangiji ya ƙara daidaita al'amuran nan gabaki ɗaya.
Sunana Hallaru Isufu Aljerima mai danda, Maradi, Jamhuriyar Niger. Lokacin da na samu labari da yawan 'yan ƙasar Niger suna da ƙorafi akan kamfanoni na sadarwa, tun daga kamfanin Airtel, Move, Orange wanda ake cewa zamani, da kuma kamfanin ƙasa Niger Telecom, game da yadda suke gudanar da al'amuransu game da sadarwa. Idan muka yi ta ƙasashen waje, in aka saida maka mega, misali mega ɗaya, 'yan mega kenan, to sai ka ga haka bar ƙasai wajen kwananka 30 ba ma ka kashe data, wannan mega guda ɗaya ita ce tana ma amfani. Amma sabanin haka nan Niger, sai ka ga kamar ni din nan, duk ranar Juma'a ko ranar Lendi kenan, Litinin kenan, ina sayan data ta shika guda, amma da wahala ta mun kwana uku, kuma ba na yin komi da ita wanda ya wuce wasau din nan saboda kasuwanci. Kaga wannan da suka zo suka ce sun yi ƙarin nan, kuma suka zo suka janye, alhaki ne yara ta ga hukuma, tun daga kan 'yan majalisar dokokinmu har ya zuwa ministan sadarwa, ya kamata kamfanin a sa musu ido, a kuma tsawata musu akan yadda suke gudanar da al'amuransu. Gaskiyar magana, ba haka yake a sauran kasashen duniya ba. Wannan shine ra'ayina.
Sunana Hamisu Usman Katsina, mazaunin garin Maradi. A Najeriya nakan sai data naira 300 1 giga da rabi, nan kuma 1 giga nakan sai shi akan jaka guda. Jaka gudan nan ta kai farashin 1,100 da wani abu. So idan ka kwatanta naira 300 bata wuce dala 60 kudin Niger ba, ko ta ma'i da kaiwa ba. So amma duk da haka muna sayan shi jika guda, kun babu ingancin sadarwa. Sai muka samu labarin cewa an ƙara kuɗin data. Duk da cewa sun rage farashin, gaskiya ana buƙatar ƙara ragewa. Gaskiya su rage, sun sauke daga wancan magana da suka yi ta farko, ya kamata su ƙara rage farashin data ne a Niger, kuma su tabbatar cewa sadarwa ta yi inganci a Niger. Duk da wannan tsadar da na sayan mega ake cewa a Niger, mun fi sanin shi mu da data, duk da hakan babu ingancin sadarwa a cikin manyan birane, a cikin Yamai, a cikin Maradi, a cikin Damagaran, duk najeje za ka cewa sadarwa ba ta da kyau sosai kamar yadda zaka samu a Najeriya, irin jihohi kamar Katsina da Kano haka da sauransu.
To idan muka yi la'akari da yadda kafofin sadarwa ke taka rawa a rayuwar al'umma a wannan zamani, za a ga cewa abu ne mai kamar wuya kaucewa amfani da su. Dalilin hakan yasa wasu ke ganin kamfanonin ke kokarin amfani da damar wajen samun kasamin riba. Yakubu Labo, guda ne daga cikin shugabannin kungiyoyin farin hula a kasar ta Niger, ya bayyana irin kokarin da suka yi wajen ganin an maido da tsohuwar farashin da aka saba a baya, ta hanyar fahimtar juna a bisa sharadi kan cewa kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi.
Sunana Yakubu Labo, coordinator regional na gamamman kungiya wadda ake ce mata Lonely Fish Region Jihar Maradi. Dan kwanaki da suka wuce, kafofin sadarwa sun tura sako ga al'umma na cewa za su, in an zo 15 ga wata, za su diba su gyara yanda suke saida mutane internet, ko kuma yanda ake kira, ko kuma yanda ake tura sako. To muna nan sai muka gani wannan kafofin watsa labarai sadarwa sun zo sun ba da wani sabon tsari na yanda za su sai da internet, za a su sai da kuɗi na kira. Ko da muka ga haka nan, sai muka mataki na harko, sai muka yi Allah wadai da wannan hali nasu, saboda yau rayuwa ta ta'allaka ne ga abin da ya shafi cewa internet ko mita internet a cikin shi. Muka yi Allah wadai da wannan abu, kuma muka kira hukuma mai zamta gwamnati don ta zamto ta subi sau da kafa, don ya zamto an sa ɗan ƙasa kowa ya an saida mushi wannan internet da arha kuma da inganci. Dangance ga wannan, sai suka zo suka yi wani zama, aka zo aka ce gane ma juna ne shi ba. Mai duk da haka nan, akwai wasu daga cikinsu wanda ba su yi kawo, suka maido tsarin nasu na da ba, sai da dai aka kai ruwa rana, suka gani ƙungiyoyi da ƴan ƙasa gaba ɗaya kowa na goyon albarkacin bakin shi kenan. Mu muna iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabuni saboda yanzu duka an dawo ga yanda ake saidawa a da, an dawo daidai kenan wannan tsari wanda suka so su yi na su ƙara ma intanet kuɗi ba ce nasara ba. ƴan ƙasa da ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam su suka ci nasara kan wannan abu.
Tun da fari dai kamfanonin layukan wayar sadarwa sun danganta ƙarin farashin kuɗin sayan datar waya da abin da suka yi kira da sabuwar dokar ƙayyade kuɗin intanet da hukumomin sa ido akan sha'anin yanar gizo wato RCEP ta kafa. To sai dai hukumar ta musanta haka. A halin da ake ciki mafi yawan mutane kan maida hankali ne wajen samun ilimi da labarai ta kafofin sada zumunta. Kuma sauraro gabaki ɗaya da kuma haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa da muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke muna fatan alheri. Mu sake haduwa mako na gaba. Assalamu.
To madalla ga Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ya aika mana ta email. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, ya ce tabbas muna maraba da sabon tsarin CBN na shiga lungunan da saƙona domin yi wa jama'a canjin kuɗi. Domin gaskiya idan ba a yi hakan ba, to ɗimbin jama'a ne za su yi asarar dukiyarsu. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Kadijan Bilyamin Agwarmaji da Maimunan Aliku Auta Kafinta Yalwa da Aisha Lawan Bin Habali MK Dan Silba Sokoto da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rajau suka ce yadda talakawan Najeriya ke kokawa akan wannan canjin kuɗin, mun tabbatar da cewa idan ba a ƙara lokaci ba, to wallahi komai ma na iya faruwa ne ga gwamnatin APC a wannan zaben da ke tafi. Amma fa shawara ce ba umarni ba, sai dai kuma idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Saƙonmu na gaba cewa ƙasashen duniya ya kamata ku gaggauta haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko'ina suke, domin a samu zaman lafiya baki ɗaya. Saƙo daga Haruna Mamman Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Goriba, Road Katsina da Wasila Yusuf Goren Gida Radio Alfijir FM Katsina da Isa Baba Ali Direban J-Pub Garejin Mando Kaduna. Mun gode da saƙonninku. To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
To Sarfilo, a takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa akwai babbar alamar Rasha ta lura da cewa za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin Ukraine da ake ciki a halin yanzu. A cikin rahoton ta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi, ma'aikatar ta ce da alama Rasha za ta fuskanci ƙalubale wajen samar da ma'aikata da kayan aiki ga shirinta na faɗaɗawa. Hukumar binciken tsaron Amurka ta FBI ta gudanar da bincike a gidan shugaban ƙasar Joe Biden na Wilmington a Delaware a ranar Juma'a, inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri ne, da kuma ɗauki wasu daga cikin rubuce-rubucensa, kamar yadda lauyan shugaban ƙasar ya faɗa a jiya Asabar. Lauyan na shugaban ƙasar Bob Bauer ya ce an kwashe kusan tsawon sa'o'i 13 ana binciken ɗaukacin gidan baki ɗaya. Yiwuwar sake raguwar yawan yaduwar annobar COVID-19 a China a cikin watanni 2 ko 3 masu zuwa na da 'yar wahala, domin kuwa kashi 80% na jama'ar ƙasar ta China sun kamu da cutar, a cewar wani babban masani kimiyya na gwamnati a jiya Asabar.
To madalla masu raro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe Litinin da ƙarfe 6 na safe, idan Allah ya kai mu, za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar kodayaushe, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma wato sashen hausa.com. Haka zalika, za ku iya zuwa shafukanmu na sadarwa kamar Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri wanda ya bada umarni da shirye-shirin, sai ma injiniyan mu ta yau Malama Nashwan, Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.